محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأربعة عشرين غوتن جمادى الآخر شكرا تدبو ديل داري حدود أربعين دبيل هجرية واندي داتي دا أكو غوتن ديا شكرا تدبو بيو دا عشرين دا حدود miladiya. Muna darasi na 28 26 a cikin wannan littafi mai albarka Zadul Mustaqni, wanda muke karanta wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan, kofar gadan kai Kano, Nigeria. Insha Allah yau zamu tashi a babul haid, babul haid, babul haid. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره. وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان، ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دونه اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر 3 فحيض، وتقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستهاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استهاضة، وإن لم يكن دمها مميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر. والمستهاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 حيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته، والسفرة والكدرة في زمن العادة حيض. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافلا، ولا توطأ إلا ماء خوف العنة، ويستحب غسلها لكل صلاة. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله طهرت وصلت. ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير، فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. wannan shine abin da malamin ya faɗa dangane da babin haila ya zuba karatu da yawa ci abu na farko shi babin jinin al'ada babi ne mai fadin gaske a shari'ar musulunci haila ba babu wani littafi na addini da yayi magana akan ibada face dole sai ya magana akan haila kuma yana cikin matsaloli na fiqhu masu wahala malamai sun sha wahala kafin su gano shi kamar yadda suka yi bayani zamu fada kuma a karkashin haila akwai matsaloli masu muhimmanci da yake da alaka da bautar mutane da namiji ko mace ko namiji yana buƙatar ya samu bayani akan jinin al'ada shi yasa malaman hadisi suka himmatu da malaman fiqhu suka himmatu wajen yin bayani akan matsaloli na haila ga mata da kuma maza shi yasa kowane littafi insha Allah zaka bude in dai yayi magana akan al-ahkamu shari'a to in Allah ya sa sai yayi babul haidi duk littafi da yake magana akan shari'a kaga ai yana da muhimmanci kenan haka masu kawo hadisai sai sun kawo hadisai da ke magana akan haila Bukhari Muslim Abu Dawud da Nasa'i Ibn Majah Tirmidhi Imam Ahmad duka sai sun kawo kuma kiyaye hukunce-hukuncen haila bai da sauki abu ne mai wahala sai ga wanda Allah ya sauƙaƙa shi Imam Nawawi Allah ya masa rahama yace innahu min awisil abwab bayani akan jinin haila wato yana cikin babubuka na fiqhu masu wahala masu taurin fahimta da ganewa kuma yace tabbas duk malamin da ya kware akan bayanin haila to zai taimaka sosai wa musulunci kuma ya toshe kafa mai yawa hatta matan fa da suke yin haila ba su santa ba mace za ta tambayanka ita take yin al'adar amma sai ta tambaya mace tana iya samun matsalar haila sallata ta rikice mata ta samu matsalar azumi ya rikice mata matsalar umra ya rikice mata hajji ya rikice mata saboda wannan jinin shi kadai kuma duk wata ibada da take da alaka da tsarki dole sai an samu waraka da gane me haila take ciki haila tana rikitar da namiji ya kasa gane yaushe ne ne ya kamata ya nemi iyalin shi zai iya zuwa neme ta tace ba ta da tsarki ya rikice yana so ya sake matarsa bai sani ba tana haila ko ba ta yi ta gama ko ba ta gama ba gama iddarta haka matsalar idda hatta mata sai sun yi da gaske suke gane iddarsu waɗannan matsaloli suna buƙatar kulawa sosai da karatu da bayani da sharhi wa mutane dalla-dalla shi yasa dole ne ɗalibin ilimi ya maida hankali ya gane haila don matarsa tana yi ko ƴarsa ko ƙanwarsa ko ɗalibansa suna yi kawai dai haila tana da alaƙa da kowa an yi littafai masu yawa akan haila ƙwarai da gaske imamu ad-darimi a cikin littafi ya yi wani littafi mustaqilli ya zaman kanshi akan bayani dangane da rubuce-rubucen da aka yi akan haila imamu nawawi shi ma Allah ya masa rahama ya yi rubutu mai kyau akan jinin haila littafi ya kai shafi 200 yace innahu lam yastawib shatataha shi ma dai yayi rubutun amma bai gama kammale daidaikun matsalolin haila ba So yana da kyau mutane su gane ita haila tana da alaka kenan da addinin mutane da shari'ar su. Da aka saninta yana da alaka da ibada da bauta Allah. Ana bincike akan jinin haila a gane me asalin hailar, wace ce take haila, menene hukunce-hukunce, me mafi karancin kwanakin da ake haila, kwanaki ne ko awanni ne ko mintuna ne, to kuma na kwana nawa ne mafi yawancin kwanakin da mace take yin haila. Dole a sani, saboda akwai alaka ta auratayya da yin sallah da azumi. So sannan mafi karancin kwanakin da mace take zama tana cikin tsarki kwana nawa ne, sannan mafi yawancin kwanakin da mace take zama tana cikin tsarki nawa ne, to yaya al'adan ma mace yake? Dumata wasu iri ɗaya, wasu kuma daban-daban. Akwai abin da ake cewa tamyizi, rarrabewa. Menene tamyizi? Yaya mace za ta iya rarrabe tsakanin jinanan nan? Akwai jinin haihuwa, akwai jinin haila, akwai jinin rashin lafiya. Menene alamar tsarki in mace tana haila? Ya za ta gane ta tsarkaka? Duka wannan duk za mu karanta insha Allah a cikin wannan littafi. Akwai matsaloli masu muhimmanci da ya kamata a kiyaye su. Hadisai dai sun zo daga manzon Allah a babin sallallahu alaihi wasallam, a babin haila kadai sama da guda 100 ne a sama. Guda 100 ne a sama. Imam Ibn al-Arabi al-Maliki yace hiya masailun ta'kulu al-kabida wa tunhidu al-katida wa la yutqinuha minkum ahadun. Wannan manya-manyan malamai irin su Ibn al-Arabi al-Maliki ce wannan matsala ta bayanin jinin haila sai ta cinye mutum hantarsa. Sahabar bincike da karatu. Imam Ahmad ya yi magana akan matsalar haila da karatu akan haila, yace ya zauna shekara tara ya ba wa babin haila kawai. Shekara tara, ku tuna waye Imam Ahmad? Innahu jalasa tis'a sinin, shekara tara kawai research da bincike yake yi, tis'a sanawat akan haila kawai. Yanzu kaga kana shan shayi zaka buga waya kawai ka tambaya. Amma wai bayan wannan abu mamaki, aka samu wasu mutanen banza marasa kirki, sai suke zagin malaman musulunci, sai ce ai malaman musulunci su ne malaman jinin haila da nifasi, ulama'ul haid wan nifas. In aka tashi zagin malaman addini, ce ake wai basu waye ba. Ka gani, ƴan duniya wanda duniyanci ne a gabansu, in suka tashi zagin malaman addini, sai su ce kada Allah, waɗannan malaman jinin al'ada da jinin haihuwa me suka sani a duniya? Basu waye ba, ulama'ul haid wan nifas. Da an faɗa, yanzu ma ana ta faɗa. Su suna ganin malaman addini suka shigaltu da karatun littafi da matsalolin ibada, to kasu sa baki akan al'amarin duniya, kuma su ba wayayyu ba ne, su masu duhu ne. To matsalar haila da nifasi da malamin musulunci irin su Imam Ahmad zai yi shekara tara yana bincike akan ta, to akwai wata matsala ta duniya kuma da za ta gagare shi ka san gane ta? Idan aka zo maganar siyasa, ko aka zo maganar zalunci da wasu suke yi, idan malamin addini ya yi magana sai ya ce rufe bakinsa, ai shi malamin jinin al'ada ne da haihuwa kawai. Kar su saka baki akan harkokin siyasa ko harkokin kasuwanci ko harkokin business, international business, ko harkokin sarf canji da wide sauransu. Duk wani abu da yake ya zo na zamani, to malami ba zai magana akai ba, don shi malamin jinin haila ne da na nifasi. Wulakanta addini ne, tozarta shi ne, kuma Allah da iko irin nashi, har yanzu dai ba a samu malaman masu ilimi da fahimta da suka taimaki mutane a duniya ba. irin malaman addinin musulunci. Alamar zindikan mutane marasa san Allah, wanda Allah yake fushi da su, su ne suke kokarin su cire hannun malaman addini akan abin da zai saita rayuwar dan Adam. Akwai wanda ma suke cewa kai kun ga ku tsaya a masallacin ku kawai, dan an yi wani abu a ƙasa, ko dan an yi kaza, ko wani yayi wani abu na rashin kaza, wani malami ya zo ya magana sai ya ce me ya tsallakar da shi daga mimbarin sa, ku je ku koya mutane alwala da sallah kurin malaman haila da nifasi. Na gaya muku wannan ne dan ba mamaki wata ran za ku ji irin waɗannan masu tsamin baki suna faɗin irin wannan maganganu, yarfa ne da bakar magana cewa malaman addini ba abin da suka sani sai harkar sallah alwala kurin. Annabi da ya zo ba abin da bai yi bayani ba, komai sai da ya bayani komai, kuma ya ɗaga hannu ya ce ya Allah na isar, kun shaida? Suka ce sun shaida. So komi yana nan. Qur'ani ya ce ma farratna fil kitabi min shay, ba abin da muka bari a cikin wannan littafi na Al-Qur'ani, komai mun faɗa. Malam har duniya ta tashi ba za a gama kwakware ilimin Qur'ani ba har a mutu. Akwai abin da wallahi ba za a gano shi ba, Allah shi ya bar wa kansa sani kawai. Kuma ilimin addini shine ilimin da yake bude kwakwalwar dan Adam. Wani abin mamaki da zai baka duk wani ilimin kimiyya da ka sani daga malaman musulunci ya samu. Ilimi na kimiyya din da kike gani na zamani bokon bincike akan kaza malaman addini ne suke. Yanzu ilimin likitanci, duk likitancin duniya gaba daya ƙarshen source din su, masdar din su daga rubutun su Ibn Sina ne, manya-manyan malaman addini su suka kirkiro shi ma. Mutum na farko da ya fara yin agogo a duniya musulmi ne, agogo shi ya fara yin basira ya kwakwalwa ya yi agogo. Haka wanda ya yi agogo mai magana a duniya musulmi ne, kwakwalwa ne, basira. Yo wanda baya yake gudun saban Allah, yake bauta wa Allah, ai shine kwakwalwarsa Allah zai bude masa ya bashi dama ya gano abubuwa. To amma suna fada da shari'a, suna fada da addini. Akwai rubutu da wani yaro ya yi, insha Allah taron zan kawo shi da turanci ne, gaba ɗaya ilimin kimiyyar ya bi gaba ki ɗaya, duk sai da ya kawo reference cewa malaman addinin musulunci su ne ma suka kawo shi, amma duk an saka an binne su ba a ma maganar su. Allah ya gane dum. Daga cikin abubuwan da suke wajabta wanka a shari'ar musulunci akwai jinin al'ada da jinin haihuwa. Kuma wannan jinin al'ada jinin haihuwa ya shafi mata ne, sai dai kuma matan ai ana auren su ko kuma ana haifar su, to ta nan namiji shi ma ya shigo. Akamul istihada jinin rashin lafiya shi ma yana allake ne da mace, galiban mace ce take zubar da jini ta gabanta da sunan jinin rashin lafiya. Da wahala kaga namiji yana barar da jini yana yi, amma ba da yawa ba, sai ne mai basir, amma mace tana iya zubar da jini kwanan sha kwanan sha na rashin lafiya. Wannan dukan dima' ne ta'atarin mar'a ko ta'atarin nisa. Kowane jini daga cikin waɗannan jina ne yana da hukunci, hukuncinsa da Annabi ya ba da labari kafin ya bar duniya. Shi jinin haila damu tabi'atin wa jibilla, jini ne na ɗabi'a, jini ne na jibilla, yanda aka gina ɗan Adam. Ma'ana duk inda kaga mace galibin mata suna zubar da wannan jini, Allah ya kaddara a ƙarshen duk wata mace za ta zubar da wannan jini. Shi wannan jini da mace take zubarwa datti ne, kul huwa adhan fa'tazilu an-nisa fi al-mahid, kazanta shi datti ne, sai Allah ya kaddara wannan jinin ya rinka fita daga jikinta. Allah da hikima irin ta sa kuma idan macen ta zama ta dauki ciki sai Allah ya juyar da wannan jini na haila da take zubarwa shi kuma sai ya juya sai ya zama abincin jaririn da yake cikin cikin ta shine kake ganin idan mace tana da ciki ba ta jini sai malamai suka yi hukunci cewa duk macen da kaga tana da ciki kuma tana jini to kawai jini ne na rashin lafiya galiban mata mafi rinjayen mata ba sa jini in tana da ciki to wani zai ce to shi kuma dan adam namiji fa sai aka ce eh shi ma akwai inda Allah yake sa yana zubar da jinin ko dai ya yanke da reza jini ya zuba ko ya yi tuntube jini ya zuba ko dai ya habo ko yaya dai wata ran sai an samu ya abuna sai suka ce ya danganta kowane dan adam da irin nau'i kamiya da adadin jinin da Allah yake so ya zubar da shi wanda wannan shine dattin kowa yana fitarwa ko mutum yayi ciwon tsargiya yana fitar fitsarin jini da ruwan fitsari yana zubar da shi shi kuma jini wani sinadari ne da Allah ya dan adam gashi ruwa ne amma bai zai taba rayuwa ba sai da shi da zarar babu jini a jikin mutum to zai mutu kuma Allah da hikimarsa sai ya hada wani yana iya rayuwa da jinin wani saboda muhimmancin jinin koda naka ya kare dan karka mutu yanzu sai Allah ya kaddara za a iya neman wani a cikin mutane sai a zuba masa jininka ka rayu da shi kai ma a zuba maka naka ya rayu da shi me yasa asalin dan adam din ma gaba daya ai jini ne da ya zama maniyi zuwa wani dan lokaci 40 yawman sun mai kunu alaka me alaka gudan jini kowane dan adam sai da ya zama jini sannan ya zama tsoka sannan aka fidda kashi da haka jini yana da tasiri a jikin dan adam so kaga ashe ba mamaki dan an ce mace cikinta dan jaririnta yana amfanuwa da jininta na al'ada tunda kai ma ai da jini kake rayuwa so babu wani abu bako a ciki idan mace ta ga jini ba yana nufin jinin haila ba yana nufin ba ta da lafiya bane ba kuma dan radadi bane ba a'a lafiyar mace ma in ta kai wani munzali na shekaru da Allah ya kaddara za mu faɗi daga shekara wani mafi karancin lokacin da mace take fara al'ada to za ta fitar da shi fitar da wannan jinin shine lafiyarta dan idan ta kai shekarun da ya kamata ta fara jinin ba ta fara fitar da shi ba to sai an je asibiti kuma an nemo yadda za a fitar da shi wannan wani abu ne da Allah ya gina ya mace da wannan zubar da jini kuma da musulma da wanda ba musulma ba duk suna yi duk suna zubar da jini yana fitowa ne kuma a lokaci sananne da Allah ya kaddara masa wanda ake ce da shi ad-dawratu shahriya sai kuma jinin haihuwa shi kuma mahaifa ce take sakin wannan jini saboda sababin haihuwa amma ba duka ba akwai matar da tana iya haihuwa ko jini ɗaya bata fitar ba mahaifarta bata bayar ba kenan to shi ma idan mace ta haihu ta yi wannan jini kar ta tsoro ta kar a ɗauka ko ciwo ne ko na ba a daman al'ada ne in mace tana haihuwa tana zubar da jini to akwai jinin istihada wannan shi kuma jini ne wanda yake damun ne nashi'un an marad rashin lafiya yake kawo shi in mace ta gan shi ba a lokacin haila ba a lokacin haihuwa ba haka kawai ta ga jini to ba lafiya sai ta tafi ta je ta nemi magani shine kuma ake ce da shi annazif jinin istihada ko annazif an gane ko annazif jini da yake yanzifu yana fitowa ne daga saman mahaifa sama ta mahaifa bai da wani lokaci shi kuma kayyadadde ko yaushe ma yana iya zuwa wannan su ne jina ne guda uku a shari'a sai malam mai littafin ya fara mana da jinin farko shine damul haid in an ce al-haidu a larabci ana nufin as-sayalan kwaranya shi yasa suke cewa hadal wadi وادي قرنيو حابة كلمة حابة العرب تتن أنهن سالة سالة يسيلو شساء كيش الروامي قرنيا ميقولو سيل هنغاني كو الشريعة أمين دم الأبيعة وجبلة جنين الأبيعة دع الله يجينا ما تدرشي يخرج في أوقات معلومة من قعر الرحيم إذا تشي ما هي فايكي بتوها fitowar sa ya nuna mace ba ta da ciki kuma kun gane wannan hukunci na biyu in ka ga mace tana haila to ba ta da ciki dan shi yasa ma Allah ya kaddara ana yin idda da shi idan tai daya ya nuna bara'atul rahimi mahaifarta ba komai in tai na biyu ba komai na uku ma ba komai kenan in ko mace tana da ciki in aka sake ta aka ga bata yi jini ba wata daya bata yi jini ba jini ya dauke to lalle an sake ta da ciki kenan kenan mai gidan nan sai ya sani cewa akwai dan sa a jikin wannan mata dan kada a je a samu wata matsala ko matsalar gado ko kuma a dauke masa dan sa dan haka yana da kyau kaga mace namiji ya rinka gane yaushe matar sa take al'ada yaushe ba ta al'ada kuma da naga ya muku namiji yana da alaka da sanin jinin al'ada dole ne ka karanta jinin al'ada ka san shi da dabi'a sa kuma ka san yaushe matar ka take al'ada yaushe ne ba ta al'ada saboda ana samun rashin gaskiya yana iya shiga tsakanin mace da namiji musamman mace mai a'inci ce Allah ya sauke mutum yayi tafiya ya bar matarsa wataƙila ya batta tana al'ada kaga ya kamata ka san yaushe take al'ada yaushe ke tsakaka ya tafi ya batta tana al'ada ya tafi zai yi wani course na wata shida shekara ɗaya shekara biyu bai gama ba sai aka aiko masa cewa an fasa mu jariri ya aiko da kudin ragon suna da kudin zuwa asibiti ha ai ba zai taba yiwa ba tunda ka tafi ka batta tana al'ada wai a ce kuma tana da cikin da za ta haihu ba zai yiwu ba to kaga namiji ya kamata ya sani lokacin da zai rabu da matarsa aikin hajji za shi umra za shi a'a wani abu zai je yayi ya kamata ya san yaya matarsa take tana al'ada ko ba ta yi kuma lokacin da ya sake ta yaya yanzu wani mutum ya sake matarsa sai da ta gama al'ada ya sake ta da yake ya karanta ya sani ta gama al'ada ya sake ta kawai bayan shekara biyu sai matan nan sai ta dawo sai ta ce fa yana fa da ciki a jikinta yace kamar yaya ciki a jikinki wai ai lokacin da ya sake ta ai tana da karamin ciki yace a ƙarya kike ai sai da kika yi jini kika tsarkaka ni suke ki da aka bincika mallam ashe zuwa tai tana zawarcin ta tai ta bin maza har ta dauki ciki kawai sai ta lika wannan cikin wannan mijin da ya sake ta yace shi kuma ya sani dan ba sakin jahilci yayi ba sai da ya tabbatar ta yi al'ada ta tsarkaka bai kusance ta ba sai ya ci ya sake ta sakin shari'a sakin musulunci kenan to haka mutumin da zai yi tafiya mai tsawo shekara ɗaya shekara biyu ya kamata lokacin da zai tafi in matarsa shayarwa take ya san tana shayarwa ta yin shayarwa ya tabbatar ba ta da ciki saboda zamani saboda yanayi to sai ya tafi ya batta tana al'ada bayan wasu watanni 6-7 kuma sai aka aika masa ai ciki wai ya girma to gaskiya akar mukalla ba naka bane ba na wani ne dan haka kar mutun ya zauna bai san mu'amalar matarsa da jini ba ya zama kai ne kake siyo audugar da ake yi ka san yaushe ta fara yaushe ne musamman a wannan zamani da ake da karancin aminci wallahi mata suna amintuwa da wasu daban abokin mijinta ya je ya ci saduwa da ita ko kwanan nan an kawo mana case din da wata mata ta je ta dauki cikin wani abokin mijinta kuma aka lika wa mijin daga baya ta zo ta balle aka fahimta Allah ya mana afuwa asalin jinin haila malamai suka ce khalaqahu Allahu lighidha'il janini fi batni ummihi asali dan a ciyar da jariri ne a cikin cikin mahaifiyarsa shine asalin jinin haila shi yasa idan ta dauki cikin bata jini idan kuma babu cikin maimakon dan jaririn ya sha ya ci tunda babu jaririn sai rinka zuba dan kai ya zauna mata a jiki ya cutar da ita. To sai malam ya fara mana bayani akan shekarun da mace take yin al'ada, take fara al'ada. Ya kamata kai kokari ka gane wannan saboda yarka, saboda kanwarka. Duk yawanci muna haihuwar yaya mata, kuma galiban abin da yake faruwa iyaye maza ba sa mai da hankali akan harkar yayansu mata. Yarinya sai ta girma baka san ta fara al'ada ba ko baka sani ba, sai ka batta da uwarta, watakila uwar kuma baka sata islamiya ba, bata sani ba. Yanzu kwanan nan aka yi min wata fatawa, wata mata ta kira ni, wai wallahi fa malam an samu matsala. Nace me matsala aka samu? Wallahi wai yarinyar gidansu ne ta zo, sai take cewa uwarta ita fa ta dade fa tana ganin wani jini yana zuwa mata duk wata, yana ta zuba yana ta zuba tana gogewa, yana zuba tana gogewa. To kuma shine tace gaskiya ita akai ta asibiti ta ga duk wata yake zuwa. Haka ce yaushe kika fara wannan? Tace tafi shekara tana yi. Tace kuma wallahi yarinya ba ta azumi, sallah ma bata damu da yi ba. Kuma lokacin da ya same ta azumin bara, azumin bara ta kai munzalin tana yin jinin amma bata yi azumin, bai bukwaya uku hudu biyar ta yi ba, ta cin abincinta. Yanzu ka duba akarmu kallahu, jahilcin al'ummar musulmin nan ya kai har mutum ya haifi yarinya ya hatta fara al'ada a gidansa, yar bata ma san meye jinin al'ada ba. Haka kurin mutane suke, mutum ya yi ta tafiya kurin idansa a rufe, a ce yarka bata san meye al'ada ba, hatta zo gurin uwarta tana cewa ita tana zubar da jini a kai ta asibiti. So malam ba sa kai su islamiya, ba sa kai su. Da yarinya ta tashi abin da aka damu shine ta je ta yi boko, ku kashe mata kuɗi ta yi boko, kuma ta je bokon kuma wani ya ci moriyar bokon ba kai ba. Ka gina ta a boko, ta yi boko, ta iya turanci, ta iya kaza. Wallahi malam yara a jami'a muna karantar da su, in kaga yarinya take turanci a bakinta wallahi za ka yi mamaki. Mu muna karantar da Islamic Studies, wallahi malam in aka zo aka ce karanta sura kaza ko wani dalili na kafa hujja da aya, wallahi ba sa iya rubutawa da larabci, ba sa ma iya karanta. Tashin hankalinsu a ce za a yi wani abu da ya shafi Qur'ani, kuma dukkansu musulmi ne, ba yayan Kirista a ciki. Wani yaro ya zo ya same ni wata rana, muna wani course Textual Studies of Quran and Sunnah, da turanci ne ake yi, amma suratul nur ne gaba daya a syllabus din za a karanta da dalibai, da kuma wasu hadisi da za a selecting cikin Bukhari da Muslim da wani sauransu. To kaga za a karanta suratul nur, dole a fassara ta gaba daya. Yaron yazo ya same ni yake cewa shi fa gaskiya ba zai fa iya karanta suran nan ba. Nace ba har da cewa ba, ka ja aya ka karanta ka fassara. Yace sai dai ya kawo ta da turanci. Nace ni kuma Allah da larabci ya saukar da ita, dan Allah a taimaka musu. In an zo jarabawa zai haddace ta, amma da boko zai haddace. Suratun anzalnaha wa faradnaha, haka wai zai rubuta min da boko, amma yayi translation din zai kawo da turanci. Yaro ya balaga. Nace kai yanzu duk shekarun da ka kare gaba daya kana ina? Yace wallahi ba a taba sa su a islamiya ba a gida su, tunda suka tashi boko suke. To suna nan dewa dewa dewa, dan Allah iyayena, dan Allah yan uwa, musamman harkar mata, yarinya tana iya fara al'ada a shekara tara gashi a gabanka, wala haida qabla tis'i sinin, ba a yin haila kafin shekara tara, amma daga shekara tara ana iya farawa. Ka tsaya ka tunani yarka yanzu yar shekara tara ya take, ba mamaki yarinya yar shekara tara ta kama al'ada. Ashe akwai buƙatar mu kai yaran nan makaranta su koyi addini, tunda kai dai lokacin kasuwarka bai zai bari ka koya mata ba, aikinka na gwamnati bai zai bari ka koya mata ba. Yanzu in ƴaƴar shekara tara za ta iya fara al'ada, kana jin ba hakkinta ne akan ubanta da uwarta su koya mata ba? To babu. babu amma ana iya basu tafka tafkan wayoyi masu tsada karamar yarinya sai kaga waya mai tsada a hannunta ya gina mata duniyanta amma bai gina mata addininta da ibadarta ba wala ba'da 50 ba a yin haila kafin shekara 9 ana abinda ake so in kaga yarinya ta zubar da jini ta fitar da jini kafin shekara 9 to ba haila bane na rashin lafiya ne wala ba'da 50 duk matar da ta kai shekara 50 to ta gama haila an gama kuma ana kyauta zaton matar da take shekara 50 ba magana haihuwa kuma dama ita haila tana da alaka ne da haihuwa in kaga mace tana haila to za ta haihu in ba ta yin jinin al'ada to da wahala kuma ta haihu shi yasa ko yarinya ne aka samu mai matsalar daukewan jini in kaga yarka ta balaga ta kai munzalin ta yi jinin al'ada amma jini yana daukewa ba ta yi to ko an yi auren ta zai wahala ta haihu saboda shi dole haihuwar yana da alaka da jinin al'ada ta yi jinin al'ada ta tsarkaka an sadu da ita mahaifar a bude sai shi kenan mani ya shiga sai ta abin nan to ita kullum a rufe yake ba ta ma yin jinin kuma jinin al'adar shi ke bude bakin mahaifar idan ya zo fitowa sai mahaifa sai ta bude sai ta zuba ya ta zuba ya ta zuba to shine yan mace ta gama al'adar malamai suke cewa dalilin da ya sa mace take daukan ciki ma da wuri-wuri a ce mace tana gama al'ada yau a sadu da ita to zai iya yiwa ta dauki ciki da wuri wanda suke planning na shari'a planning na gargajiya to suna yin dabara kamar haka duk wanda baya so matarsa ta ringa daukan ciki akai-akai to ya daina saduwa da ita da ta gama al'ada tana gama al'ada yau to ba da kamar kwana 3 4 5 mahaifar ta koma ta rufe kenan wannan yana taimakawa kwarai wajen rashin samun ta dauki ciki kuma da kaddarar Allah amma tana gama haila yau gobe jibi aka sadu da ita to mahaifar a bude take ana saduwa da ita in Allah ya kaddara mani zai wuce cikin mahaifa ta dauke ciki haka kuma dab da ta fara haila da sati daya ko da kwana 5 mahaifar tana budewa dan jinin yayi shiri zai fara zubowa ya bude to shi ma nan idan mutum yana yawan saduwa da mace dab da kwanakin da za ta fara haila to za ta iya daukan ciki in mai haihuwar ce to kun ga ashe akwai alakar meye haihuwa da jinin haila haihuwa da jinin haila to ba a haila kafin shekara 9 wala ba a da 50 haka kuma bayan shekara 50 duk wanda yake so ya auri mace baya son ta haihu to ba damuwa ya je nemo yar shekara 50 da wani abu sai a yi musu aure shikenan ba uwansa ba sai ya je ya yi mata allura an yi planning ba kwarai ko ai kaga hanya ce ta sauki yayi amma ka je ka dauko budurwa yar shekara 18 17 20 21 tana ganiyarta ko yar shekara 25 30 tana tsakiya kenan ai daidai haihuwa kenan kuma ka ce ba za ta haihu ba ai kai ma ba za ta sabo bindiga a ruwa to wala ma hamlin mala yace kuma ba a haila tare da ciki waɗannan su ne halaye guda uku da ba a yin haila in an tambaye ka a shari'a wani yanayi ne mace take shiga guda uku da ba ta al'ada sai ka ce kafin ta kai shekara 9 bayan ta wuce shekara 50 sannan kuma idan tana ciki to idan ya kaddara matarka ta zo tana ta zubar da jini fa duk wata tana yi sai ka ce wala ma a hamlin wannan jinin kawai za a dauke shi jini ne na me na rashin lafiya dan ba na haila bane ba yanzu mun gane hali na farko ko ba zai taba yiwa mace ta yi haila in dai haila bane ba kafin shekara 9 saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya gudanar da al'ada ta sa yau da gobe with experience bi tajruba ba a taba samun mace ta yi haila kasar shekara 9 ba amma an samu daga shekara 9 isama suna yin haila kenan jinin da duk ya zo kafin wannan ba za a dauke shi a matsayin haila ba shi yasa nana Aisha ta faɗa a hadisin Imam Tirmidhi da Baihaqi a cikin As-Sunan al-Kubra Aisha Allah ya mata rahama take cewa idza balagatil jariyatu 9 sinina fa hiya imra'a di yarinyar da ta kai shekara 9 fa ta zama mace kaji kai uba kin ji ke uwa إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة دي يد تكيش كرا ترى جنم أبان تفتو هما تشي كمينا إيا فاروا إيا دورا متى أوري أو نيانا إيا كمتا يبو ذات إيا فارا الآداء معنى كغاني شوا فتكر مشي dawulini sama da fadakan namiji kuma kaga sai ka sa ido akan ta kai shekara 9 to a lura da ita kuma sha'awa tana iya zuwa mata shi yasa zaka ku kaga karamar yarinya bata kai wani shekaru ba girjinta ta yi nono mamanta ya fito shekara 10 shekara 11 fahiya mar'a mace ce ba mamaki ka bincike wannan yarinyar tana al'ada amma sai ai ta mu'amala da su kaga tana yawo a cikin gida ba riga kirki wannan ba daidai bane ko tana da wannan shekarun tana kwana da yayyanta maza akwai hadari abubuwan sha'awa sun fara bayyana a jikinta ka kiyaye ko a rinka barin ta a cikin ɗakin uwarta tana da wannan shekaru suna kwana da uba a'a akwai hadari idza balagatil mar'a aljariya 9 sinin fa hiya mar'a injina na Aisha ko jiya wata ta mana tambaya cikin tambaye da amsa da muke wai mai gidanta shi da biyarsa yana da yaran da sun kai wannan shekara 10-11 kawai sai yazo suna kwana a daki daya sai yazo ya nemi yarin ya nemi mata tace Alhaji bai zai yi ba ya ta fada ya ta bala'i yanzu musulmi har yanzu jahilcin ku har yanzu a cikin musulmi akwai masu wannan jahilcin wannan rashin kunya wannan rashin ni me zan fassara wannan abu ma yanzu ƴaƴan zamani irin wannan yara na zamani masu wayo irin wannan mutum yaje zakkewa mace yana kwance a daki ɗaya da wata yarinya wani yara sun yi bacci akwai hadari a ciki kuskure ne ku raba su a shimfiɗa kuma ku kore su daga ɗakunan ku da yaro ya fara dagawa yana wayo ko tana tura can su je su dinga kwana a can daki daban ban daki daban hatta tarayya a ban daki ma in ba larura ba ƴaƴan wannan zamani yaran wannan zamani suna da halin sha'ani kuma mutum yana da kyau ya kare mutuncinsa a gidansa a gaban ƴaƴansa first da farko akan ya kare mutuncinsa a waje to ku kula da wannan malamai suka ce zai iya yiwa ƴar shekara 9 ta dau ciki kamar yadda Imam Shafi'i ya faɗa Imam Shafi'i yana bada labari yake cewa ra'aitu jaddatan laha 21 sana naga wata mace wai kaka ce amma gaba ɗaya shekarunta 21 ba ku gane ba yarinya ce ƴar shekara 21 ka nutsu wai hatta haifi ƴa hatta aurar da ita ƴarta ta zama budurwa ta aurar da ita har ita ma ƴar ta haihu ya ka gani ka buga lissafin ka gani ka buga lissafin ka gani ha tara biyu nawa ne tara guda uku ba to kaga bata kai ma tara guda bata kai tara uku ba kaga ba maganan ma yarinya sai ta kai shekara wajen 10 ko 20 ko wani abu kenan shekara 10 la Allah tana shekara 10 ta haihu to ƴar fa tab kara mata 10 ita ma ƴar ta ta shekara ta 10 ita ma ta haihu kaga tana da shekara 20-21 hatta yi jika Imam Shafi'i yace da idona na ganta an nuna min ita an ce wannan kaka ce amma duka shekarunta 21 a duniya ka kula ka nutsu shi yasa ko waɗanda suke ta yakar mata ko yakar cewa ana auren mata da wuri ko ana to ai daman ɗabi'arsu yanda Allah ya halicce su ai haka suke magana ma a yanke wa yarinya shekaru sai ta kai shekara kaza sannan ai mata aure ko ai kokarin kafa doka akan wannan kan ra'ayi ne son zuciya ne da yahudanci kawai. Amma in dai a shari'ar musulunci ne, ai tunda annabi ya auri nana Aisha shekara 6 ta tare a gidansa shekara 9 ko bakwa sosai na fada hadisin shekara 9 nana Aisha ta tare tarewa aka ce da ta tare tana wasanni shekara 9 wani ana ba da labarin abin da ya faru ne in wani yayi bai saba wa Allah ba in kuma wani ya ga dama yace zai rike yasa sai ta kai 20 ko sai ta kai 20 da wani abu wannan ra'ayin sa ne shi ma ba haram ya aikata ba amma magana a ce za a kafa doka a ce wai duk wanda ya auren da yasa kasa da shekara 18 za a daure shi a kurkuku a'a wannan zalunci ne bai saba wa Allah ba amma a ra'ayin mutum a gidan shi sai yace ni bazan auren da yata ba sai ta shekara 20 ta shekara 25 dan yara na naga wawaye ne ba su da mallaka hankalin su sai tun kai wannan shekara akwai yaran da zaka ba akwai wauta ko shekara 15 ne maga ta budurwa amma wawuya ce to sai ya batta sai ta dan nuna tukunna katta je ce ta rashin hankali a sako ta kwarai kowa da irin dabi'arsa da yanayi ko kuma yana da ra'ayi wata kila yana so ya sa ta tai karatu tai ilimi yana da manufa akan ƴaƴansa ko ba haka bane ba yana so ƴarsa tai ilimi tai kaza tai kaza tai kaza tunda ya tsare mata mutuncin ta bata zina bata kaza ta je ta ilimin ta karatun ta bai samu Allah ba kuma ba wani wanda yake da dalili a dolan dole ya zo ya ce wai yana neman yarka wai lokacin da kai shirya zaka aurar da ita bai ba wai wai ya ja maka wata aya ko hadisi wai ya saka dole ka aurar da yarka wannan babu wannan magana kowa yana da tsari a gidansa ko kuma ana bayanin arziki sai ku ta daga lokaci yara ne ba su da aure shi yasa ina so yan uwa su fahimci wannan duk wanda ana samun sabani da yawa mutum zai zo ya ga yarinya ta masa ya ga yarinya ta masa yana so zai aure ta yayi sha'awar ta ya je magana a gidansu ubansu ubanta ya ce ka yi hakuri ba yanzu ba to sai a je a kama zagin sa aikin banza yarinya ta girma ta kai munzalin aure an ki a aurar da ita a'a ai gidansa ne ai yarsa ce ko shekara nawa ya batte ya kai ta in dai ba zargi ake yi tana zinaci zinaci da neman maza ba ya tsare mata mutuncinta yana da wata manufa ha bai saba wa Allah ba sai kai haƙuri tunda kai a gaggauce kake kaje ka nemo wata nunanniya wacce ta kai sai kaje ka aura amma baka da dalilin da zaka takura wa wani kace wai dole wai sai ya auren maka da yarsa tana da karancin wannan shekarun kuma ka je ka shekara 1 2 3 ka sako masa ita an kamo wani case wani bawan Allah ya sa yarsa tana dan karatun dan likitanci haka nursing ne ma take yi me dalili yace wallahi mallam irin yadda matan musulmi suke wulakantuwa a asibitoci maza su rinka bude suna duba su nace ni kam in dai Allah ya mun arzikin ya mace sai na yayewa al'umma musulmi bakin cikin nan sai na samar da yata mace ko nursing ko likita Allah ya bani yan nan gata nan ita kadai na sata tana karatu nan ina ta kashe mata kudi kurin wani yaro tun daga gama secondary yazo ya makale mata ibi tan ce ka fara bude yarinyar nan wai zai gwada sa'ar sa yace to sai ta gama makaranta ya ji awa yan nan kunne yace in naga kina magana da wani in na rinka dukan ki jaki ma sai ya fi ki jin dadi ya gigita ta ya gigita uwar yace ke ma in na ji labari zaki sani a batta sai ta kai munzali kaza sai mu yi mata Allah zai kawo mata mijinta ko daga ina ne amma ni abinda nake so ta yi wannan me ina so ta yi ilimin nan ta zo ta amfanar da al'umma shine kawai manufar shi kuma shekarun yarinyar nan bai kai wanda za a tada hankali ba ko 20 bata kai ba yaro ne ya zo ya samu wani malami ya zo ya bugu takarda ya yi ta tambaya a bashi ansa mai kyau ba ni ma ya zo ritsa ni yana ta faɗa aikin banza mutane ba sa tsoron Allah suna da awar sunna amma ba sa bin sunna annabi ka gani irin wannan al'amura mallam yarinya mallam yau shekara kaza ina neman ta ubanta ya makale wai sai ta gama school of nursing Allah ne yace sai an yi nursing din annabi ne yace sai an yi nursing din ya gama haukarsa na hauka ne ya za ka zo gidan mutum ka kaba mai doka ha dole ne idan ka zo neman yare yace bazan baka ba ya saba Allah ko akwai wata aya da tace dole in wani zo neman yarka dole sai ka bashi ra'ayi ne ku fahimci wannan fa ya ku matasa nace a ai yanzu mutum yana iya ka bude shagon sa yana neman kudin sa yace ba zai fara taba kudin sa ba sai sun kai kaza mutum yana iya yin kaza yace yana da manufa sai kaza yassa ce tunda shi ya haifa shi yake biya mata kudin makaranta shi yake mata kaza sai ka kyale shi in matarka ne lokacin da munzalin ya kai gaje ka aura in ba taka bane mai rabo ya dauka amma magana ka takure shi ka ce kai ta bin malamai kana sa ayi magana ko ayi fatawa akan wannan a'a in malamin ma ya fada ma shi ma kawai ra'ayin sa ya fada tunda ba saba Allah ta yi ba kuma yanzu tsakani da Allah mu ga yawa kanmu gaskiya muna ta da'awa mu ahlus sunna ne ahlus sunna ahlus sunna har yanzu bamu da yanci akan iyalan mu a asibitoci ina fadan wannan ina maimaitawa za a zo a bude asibitin shaka tafi a cikin likitocin maza ne da addinin ka da gemun ka da tsoron Allah ka da sahun gaban ka zaka dauki matarka tana cikin larura ka kai ta wani ya bude ta namiji yanzu ba za mu yi zuciya mu tura ƴaƴanmu su yi karatun likitancin nan ba dan mu rage yawan casualties na matan mu su fada hannun maza a ta samun cases na rashin mutunci wani ya nemi matar wani wani ya nemi matar wani wani ya nemi matar wani to ni in na rike ƴata ba tai ba kai ma ka rike taka ba tai ba to waye zai yanzu a garin nan karafkacaf Kano asibiti bai fi ɗaya biyu ba da zan iya gaya maka ba zan faɗa ba don kar a ce na musu talla su ne na sani in ka kai matarka mace ce kaɗai za ta taɓa matarka sun sani bai fi ɗaya biyu ba wanda yake da ra'ayin ba wanda zai taɓa masa matarsa sai mace can yake kaiwa in ka ga namiji ya taɓa to sai dai abin ya kai inana amma duk sauran asibitocin da na gwamnati da na private ɗin ya cike kana ji kana gani watakila ma arne za gani da neckchart a zaune ya kwantar da ita ka wani dan matsatsan gado ya ce bude cikin ki ya mata scanning har scanning fa common scanning mace ta bude gindin cibiyarta namiji ya bude yana shafa mata wannan abu yana guga scanning muna nan muna zaune muna Allahu akbar a cikin masallaci bamu da tuciya wallahi ba daidai bane kuma yaran nan namu suna da basira ku sa su yi bokon nan tun wuri ku sa su karatu ku kula da su ku ce karatun kuke so su yi wanda iga gauta yana so zai aure ya je ya aure yar wuri wannan kuma a batta Allah kalli ni abin da ya dame ni mu rage wa musulmi damuwoyin mu a ciki don wannan ya rike tasa ya kai ta ya aurar wannan ma ya rike ya kai ta ya aurar tabbas yayi sunna yayi kaza sauransu wannan ma kuma taimakon addini ne Allah gane da mu Allah sa mu cika da imani so nan zamu dakata kwanakin da shekarun da ake yin haila da matan da suke haila da wadda ba sa yi sati mai zuwa insha Allah sai mu dora a cikin sharhi abinda na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuɓin harshe ina neman afuwar Allah wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amin subhanaka